بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايه هكا يموا أننا من قيسوا تعدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. Yau muna 4 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1443, wanda yi daidai da 3 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk, wallafa babban malama Sheikhatu bintu Muhammad al-Qasim, Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi. A karatun satin da ya gabata mun karanta muqaddima da malama ta kawo karkashin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk, muka ce insha Allah ta'ala kuma a yau za mu tashi akan wato abu na gaba, shine ma'anal huzni. Kamar yadda muka ji shi wannan littafi, abin da yake koyar da mu shine in dai kana tare da Allah, ka gamsu Allah ne ubangijinka, ka yadda cewa Allah ne yake maka, Allah ne ke baka, Allah ne ke hana ka, Allah ne ke tasarrufin rayuwarka, ya juya ka, ya juya rayuwarka yadda ya so, to kar kai bakin ciki don wani abu ya same ka. In dai kana tare da Allah kuma kana da cikakkiyar wato kana da cikakken kyautata zato ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to insha Allah duk abin da ya same ka a matsayinka na mumini to alkhairi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min, akwai abin ban sha'awa, akwai abin burgewa, akwai abin jin daɗi ga lamarin mumini, inna amrahu kullahu khair, al'amarin mumini annabi ya ce gaba ɗaya alkhairi ne. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, ba mai samun wannan sai mumini. Ya mumini rayuwarsa take, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah, in abin farin ciki ya same shi to sai ya gode ma Allah, wannan godiyar da yayi sai ta zama alkhairi a gare shi. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah, idan abin bakin ciki ya same shi, cuta ta same shi, wata jarabawa ta same shi, sai ya haƙuri, wannan haƙurin shi ma sai zama alkhairi a gare shi, saboda in ya gode mu Allah, Allah ya ce la in shakartum la azidannakum, in da muka gode mu zan ƙara muku. In ya yi haƙuri, in wani abu mara kyau ya same shi ya yi haƙuri, to sai ya samu zai zama alkhairi, saboda Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu haƙuri in an je lahira Allah yana cikata musu ladadakinsu ne, ya ba su ba tare da ya kirga ba, dai ba kawai ake a ba su. Allah madaukakin sarki sanya mu cikin masu gode masa masu haƙuri. Za mu tashi akan ma'anal huzni, menene ma'anan bakin ciki, me ake nufi da damuwa, me ake nufi da bakin ciki. Alhuznu lughatan, alhuznu walhazanu naqidul farah, abinda ake nufi da alhuznu ko kace alhazanu shine naqidul farah, wato shine warwaran farin ciki, farin ciki ya warware, ya zama mutum baya cikin farin ciki. Wato abu ne wanda yake warware farin ciki kenan, yake lalata maka farin cikinka, yake bata maka farin cikinka. Wa huwa khilafus sururi, shine kishiyar farin ciki kenan, shine damuwa, bakin ciki. Idan an ce rajulun huznanun ay shadidul huzni, an ce wane rajulun huznanun, ma'ana mutum ne wanda yake cikin tsananin bakin ciki, yake cikin tsananin damuwa. Saboda haka idan ka shiga damuwa, to kana akasin farin ciki kenan, kishiyar farin ciki kenan. Wa amul huzni huwa al'am alladhi matat fihi khadijatu radiyallahu anha wa abu talibin ammu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fasammahu al-mu'allikhuna 'am al-huzn. Idan kana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama, zaka samu shafi sukutum mai suna 'am al-huzn. Duk inda kake karanta tarihin annabi, ba za ka tsallake 'am al-huzn ba. Menene 'am al-huzn? Shine shekaran bakin ciki, shekaran da aka yi ta a cikin damuwa. Me yasa sai malama ta ce huwa al'amul ladhi matat fihi khadijatu radiyallahu anha? Amul huzni ita ce shekaran da nana Khadijatu bintu Khuwailidin, Allah ya kara yadda a gare ta, tarasu. Wa abu talibin ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sannan abu talibin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rasu a wannan shekara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso ya rayu a cikin garin Makka, kowa yana wato kyamarsa, kowa yana kushe shi, kowa yana koransa, kowa yana neman hanyar da zai dakatar da da'awarsa, kowa yana neman hanyar da zai ga karshensa. A zauna a yi mitin, a yi taro, wasu ce a kashe shi, wasu ce a kore shi daga gari, wasu ce a masa kaza. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makiri. Aka yi taro, wasu suka ce liyuthbituka, suka kulla makilci. Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, Allah ya ce ka tuna sanda kafirai ke kokarin kulla maka makilci. Liyuthbituka, wasu suka bada shawari da ya kwanta bacci, aje a masa diran miƙiya a ɗaure shi, a ɗauke shi, a kai shi gidan prison a ajiye shi, ko a kai shi wani waje a ajiye shi, a ɓoye shi. Saboda haka wasu suka ce to ai mutanensa Qurayshawa, idan sun ga an yi masa haka ba za su yadda ba. Wasu suka ce to zaɓi na gaba aw yaqtuluka, shi ne kawai a dira masa a kashe shi a huta kawai. A ce har yanzu ai gwamma a ce an kama shi, da a iya faɗa a sake shi, amma a ce an kashe shi, idan aka fara faɗa ba zai ƙare ba. Ce to au yukhrijuka, to kawai a kore shi daga gari, ya fita daga gari. Iya abinda suka kenan, suka kore shi daga gari, ya fita daga garin Makka. Yana juyowa yana kallon garin, yana garin Makka, kai ne garin da na fi so a duniya, kai ne garin da aka haife ni, inda badun mutane na sun kore ni daga cikin garin ba da ban fita ba. Allah ya rarrashe shi ya ci saukar masa, la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad wa walidin wa ma walad. Allah ya rarrashe shi ya ce masa zai dawo cikin garin Makka, zai zo ya bude garin Makka, garin Makka za ta dawo karkashin kulawar musulunci. Sai gashi kuma an yi haka a amul fatah. To wayannan kafirai da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallama a gaba, suna ta taro, suna ta mitin, kowa yana ba da shawari ya za a yi a gaba ya yi shi. A lokacin yana da awa majinginarsa guda biyu ne kawai, bayan dogaro ga Allah a cikin mutane, sai Khadijatu bintu Khuwailid matarsa, sai baffansa Abu Talib. Ita Khadijatu bintu Khuwailid tana amfani ne da dukiyarta wajen taimaka masa, shi ko Abu Talib yana amfani ne da wato matsayin da yake da shi a cikin mutane, a matsayin shi na babba mai faɗa aji, yana amfani da shi wajen taimaka masa. Don haka duk abin da ake bukata na dukiya na kuɗi, Khadijatu bintu Khuwailid ita ke ɗauka ta bashi. Idan ya tafi kogon Hira zai je ibada, zai je bauta ma Allah, lokacin tun ba a fara yi masa wahayi ba, ita ke tattara masa guziri a dafa mana abinci a bashi. Idan ya je ya kare, ya sake dawowa, ya zo ya karɓa, ya sake, ba ta taɓa cewa ta gaji ba, ba ta taɓa cewa ta ƙosa ba. ta haka har yazo bayan Allah ya masa wahayi ita take taimakawa da dukiyarta. Baffansa Abu Talib shine mai tsaya masa, duk wani wanda yazo zai cutar da shi ko zai yi masa wani abu, to baffansa Abu Talib shike tsaya masa, saboda shi ma yana daga cikin masu fada aji a cikin garin Makka a wancan lokaci. Saboda haka ya tara mutanen garin Makka, ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya nuna masa su, yace ka gansu nan, wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina fasda' bi amrika ma alayka ghadabatu. Yace wallahi kaga duk taron su nan basu isa su taba ka ba, basu isa su maka komai ba, in kaga sun yi maka wani abu to sai lokacin da aka je aka binne ni a cikin kasa, da aka fada musu sakon da Allah ya turo ka da shi, fada musu shi zai taimaka masa ya isar ya hana a taba shi, amma shi da yake bahi da rabon musulunci bai musulunta ba. Da aka a shekara guda Khadijatu bintu Khuwailid ta rasu, baffansa Abu Talib shi ma ya rasu. Lokacin da baffansa Abu Talib yake kwanci zai rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a kusa da shi yana ce masa, ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajjubika biha inda Allah. Mun karanta wannan a cikin kitabut tauhid. Yace ya baffana ka ce la ilaha illa Allah, da wannan kalmar zan tsaya in cece ka a gaban Allah ran tashin alkiyama. A daidai lokacin kuma ta daidai bangaren su Abu Lahab, su Abu Jahal suna gefe suna ce masa atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu zaka kiyamaci addinin kakanka Abdul Muttalib ka bar addinin sa ka bi addinin yara. Idan ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ji yana tausayin sa, in ya kalle su sai ji cewa abin kunya ne a gare shi a ce ya mutu a zo ana lissafin san da ya zo lahazan ƙarshe ta rayuwarsa kafin ya bar addinin kakansa ya koma ya bi addinin yara. Haka ya juya ya ce musu huwa ala dini Abdul Muttalib, ya ce yana kan addinin Abdul Muttalib sai ya mutu bai kalmar shahada ba ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa, gashi ya bashi gudumawa, gashi yanzu ya rasu gudumawar da zai bashi ta ƙare, sannan kuma ya mutu ba musulmi ba, ya shiga damuwa sosai. Allah ya saukar masa da aya don ya rarrashe shi, ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta, ai kai baka iya shiryar da wanda ka so, don ka so ya shiryu ba lallai ya shiryu ba, walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi ne wanda yake shiryar da wanda ya ga dama, wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma ya fi sanin waɗanda suka zama shi waɗanda suka zama shiryayyu, don haka ba komai ba ne, babu wani abu. Allah ne bai sa yana da rabon shirya ba, saboda man yahdi Allah fa huwa al muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wanda Allah ya ga dama ya shiryar da shi shine shiryayye, wanda Allah bai so ya shiryar da shi ba kuma ba za ka taɓa samun masa wani majibinci da zai shiryar da shi ba, saboda haka Allah ya lallashe shi. To wannan shekaran sai aka kira shi fasammahu al mu'allikhuna amal huzni, sai masu bin diddigi na tarihi malaman tarihi sai suka kira wannan shekaran da amul huzn, shekaran bakin ciki, kaga kishiyar farin ciki kenan, wancan take bada gudumawa walta ta bangaren dukiya ta rasu, wannan mai bada gudumawa wansa ta bangaren karfinsa da fada aji shi ma ya tafi. Wal huzanu al jibalu al ghilazu wal huznu min ad dawabi ma khashina. Malam yace wal huzan, al huzan shine ainihin sa shine al jibalu al ghilazu, jibalu ma tace shine duwatsu dutse wanda yake mai kauri, wanda yake mai kauri, kaga idan aka ce dutse ne amma mai kauri kaga kenan an kai makura wajen nuna a kaurin sa da kuma wato a rashin dadin sa. Wal huznu min ad dawabi ma khashina, abinda ake nufi da al huzn a cikin dabbobi kuma idan ana magana a cikin duwatsu shine mai dutse wanda yake ga fadi ga tsayi gashi mai kauri, idan a cikin dabbobi ne kuma Na'am, idan a cikin dabbobi ne kuma ake magana a can alhuzanu a nan alhuznu shine a cikin dabbobi shine dabbar da wato ta kai makura wajen damuwa mutumin da ya kai makura wajen damuwa busasshiya kenan walhuznu walhazanu khashunatun fil ardi wa khashunatun fin nafsi lima yahsilu fiha min alghammi abin nufi da alhuznu da alhazanu shine kamar kace a kekashewa a cikin ƙasa ko kuma kekashewar zuciya wato shigan zuciya kuncin zuciya saboda abin da ke cikin ta na damuwa zuciyar mutum ta shiga cikin kunci saboda abin da ke cikin ta na damuwa wa an ibn al-musayyib rahimahullahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama arada an yughayyira isma jaddihi hazn wa yusammihi sahla فأبى وقال لا أغير اسما سماني به أبي قال فما زالت فينا تلك الحزونة بعد ابن المسيب سعيد ابن المسيب الله مدوكاكين سلكي مسا رحمه يتي كاكنسا لوكاتين دا يزو وجن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتنبيه شي منين سننكا سيتي سنن شي huzn sunan shi bakin ciki sunan shi damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam arada an yughayyira isma jaddihi hazn wa yusammihi sahla annabi sai yace to ka canza sunanka nan daga hazn ka koma sahal ka canza daga bakin ciki ka koma wato sauki fa aba sai yaki wa qala sai yace لا أغير اسما سماني به أبي يتي باب يند زاي بابانا يسامو سونا كما انزو انشانزا سبو داك سوننش يتي سوننش حزن داك باين دي كنجي تنزا لك حزن يقوم سحل سبو دا ونن شيني سونن دا بابانش يسامش قال سعيد ابن المسيب يتي فما زالت فينا تلك الحزونة بعد يتي تند النبي يتي مسك تنزا سوننكا daga hazan ka koma sahal yake yace wallahi wannan damuwar sanda ta dinga bin zuriyar sa har mujikoki sanda ta shafe mu tunda annabi ya ce masa ka canza sunan yaki ya canza kaga wannan a saboda dama yanayin sa suna ne irin na jahiliya sa mutum suna hazan bakin ciki damuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da zo garin Madina ya tambaye su sunan garin sai masa sunan garin Madina Yathrib tashin hankali kenan da yaƙe da bala'i har Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum falji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara ويستأذن وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب شنو أهل مدينة كده أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هي مدينة سنن wannan garin daga yau ba yathrib ba sunanta madina daga yau sunanta madina wannan shi yasa ake kiranta da al-madinatul munawwara saboda haka to wannan zai nuna mana na farko shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kauce mu ra'ayinsa kuma a kare lafiya saboda dukkanin abin da zai fada wa ma yamdiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa duk abin da ya fada wahayi ne ba ya fadan komai sai in Allah ya masa wahayi saboda ka ashe da yace canza sunanka daga hazan ya koma sahal ashe akwai wata hikima a bayan wannan sannan wannan yana nuna mana cewa dukkanin uba ya tashi sa ma da suna to tabbatar cewa ya sa masa suna mai ma'ana ya tabbatar ya sa masa suna mai ma'ana yana daga cikin abin da ke damun mu yanzu wajen sa suna style muke bi kowa yana so duk sunan da za a sa ma ɗansa ya zama suna ne wanda yake wato ainihin a irin sabon suna kenan lam naj'alahu min qablu samiya yana so ya kawo sabon sunan da ba a taba sawa ba a baya a unguwar babu mai irin wannan sunan sai ga sunaye nan masu daraja ga Abubakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga suna Muhammad nan ga su Ibrahim ga Musa ga Isa amma wannan ana ganin cewa wannan common suna ne kowa ya saba sawa saboda haka ana so lallai sai an samu sunaye ana bukatar sai an samu sababbin sunaye akwai wata mata da ta kira ni a waya kwanaki cewa ta haifi mace mijinta ya samu ta suna Khadija sai ce a dinga kiranta da Siddiqa haka ita tana so ya zama a sama mata wani sabon lakabi wanda yake ba wato sunan ba ga magari bane to me yake bukata sunan ta Khadija matar annabi an kira ta da Siddiqa baki fatar ta zama haka sai an canza mata suna lallai sai an sa suna mai style sai an canza wani menene a ciki to su karshe sai ga an dauki sunan an je garin saka suna sai a sako abin da zai zo ya damu mutum saboda shi sunan da gaske ne zami ne yana bin mutum sai a sawa mutum suna sai ga sunan ya bi shi yana da kyau idan an tashi saka suna a dinga neman sunaye masu ma'ana ba lallai sai an nemo sunan da babu shi ba lallai ba a samu sunaye masu ma'ana sunaye waɗanda suke da wato a suke da sunaye ne sanannu a cikin al'ummar musulmi sunayen mutanen kirki sunayen mutanen arziki ga sunayen sahabbai ga sunayen annabawa ga sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasammu bismi yace ku dinga sa ma ƴaƴanku sunana ku dinga sa ma ƴaƴanku irin sunana ku dinga yi min takwara ga Muhammad ga Ahmad ga Mahi ga Hashir ga Aqib duka sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kiyaye wa fil hadisi kana sallallahu alaihi wa sallama idha hazanahu amrun salla ay nazala bihi amrun muhimmun wa asabahu ghammun salla wa yurwa bin nun idha hazanahu وفي الحديث يذو أتشين حديثي يتشي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله سكارة تبتا أغريش ياكسا إذا حزبه أمر صلى كو إذا حزنه أمر إذن ون الأمر يسو كمسا ون الأمر ون ديك مي مهمان چي يزو مسا سيكم يجياش قداموا وسيتاشي صلى إذا حزنه أمر صلى ai nazala bihi amrun muhimmun ko wato ma'ana a ce ga wani al'amari nan mai muhimmanci ya kamata yayi wa asabahu ghammun amma sai bakin ciki ya same shi sai ji ya shiga damuwa sallah sai tashi sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da ya ji ya shiga damuwa abin da yake fara tambayan Bilal shine lokacin sallah yayi eh lokacin sallah sai ya ce arihna bisala ya Bilal ya kai Bilal kwantar mana da hankali ta hanyar sallah ma'ana kira sallah mi sallah yace ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya mun kwanciyar hankali na jin dadi na farin ciki na yana cikin sallata duk sanda wani al'amari ya shigo min da na tashi na yi sallah annabi yace sai in ji al'amarin ya tafi ya wuce na manta saboda lokacin da yake cikin sallah ya tattara hankalinsa gaba ɗaya yana munajati da Allah subhanahu wa ta'ala amma mu yanzu zaka ga mutum yana ya shiga damuwa har ya zo yayi sallar idan da sallar zaka ga yana nan a cikin wannan damuwar saboda lokacin da yake sallar gashi a gaban Allah amma ya ki tattara zuciyarsa ya mika ta ma Allah ya ki mika zuciyarsa zuwa ga Allah sai ga damuwar ta ci gaba da damunsa har yayi sallar har ya fita daga sallar ya idan da sallar sai ga har yanzu dai wannan damuwar da ya shiga sallar da ita har yanzu ba ta tafi ba har yanzu ba ta tafi ba amma muddin mutum zai yi sallah duk damuwar da ya shiga idan dai har zai tattara lamarinsa ya samu khushu'i a cikin sallarsa ya zama cikin allazina hum fi salatihim khashi'una ya samu khushu'i a sallarsa ya tattara hankalinsa gaba ɗaya a cikin sallarsa zaka ga cewa wato ainihin da ya idan da sallah zaka ga damuwar ta tafi in ma ba ta tafi ba zaka ga Allah ya rage masa ita zaka ga Allah ya rage masa karfinta amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya shiga sallah zaga duk damuwar da yake ciki ta tafi damuwar ta kare sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan da ta kawo mana bayani akan ma'anan alhuznu a larabci kenan. Walhuznu istilahan, a fahimtar malamai kuma ma'anan alhuznu huwa al-ghammu al-hasilu li wuqu'i makruhin aw fawati mahbubin wa yudaduhu al-farah. Abinda ake nufi da alhuznu shine al-ghammu al-hasilu li wuqu'i makruhin, shine damuwar da ya faru da mutum saboda wani abin da baya so ya faru, aw fawati mahbubin, ko kuma wani abin da yake so ya kubuce masa, ko dai saboda akwai abin da baya son faruwansa kuma ya faru, ko kuma saboda akwai abin da yake son shi amma ya kubuce masa, sai ga ya shiga cikin damuwa, sai ga ya shiga damuwa, abin da yake so ya ki faruwa, abin da baya so ya faru, abin da yake so kuma ya kubuce masa, to wannan zai shiga cikin bakin ciki. Wa yudaduhu al-farah, abinda ke kishiyantarsa kuma shine farin ciki, abinda ke kishiyantarsa shine farin ciki. Fal huznu yakunu ala makruhin madin min fawati mahbubin aw husuli makruhin ma idha tadhakkarahu ahdatha lahu huznan. Bakin ciki yana faruwa idan ya zama abinda mutum yake so ya kubuce masa, ko kuma abinda baya so ya faru da shi. Ma idha tadhakkarahu ahdatha lahu huznan, abinda in ya tuna sai wato haddasa masa bakin ciki, sai ya tuna cewa fa kai me ya akai kaza ya faru, ya akai kaza bai faru ba, sai jefa shi cikin bakin ciki. Amma mu musulmai, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da mu shine yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'min al-da'if. Yace mu'mini mai karfin zuciya, mu'mini mai karfi yafi al-khairi, kuma yafi zama mafi soyuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai raunin zuciya, sama da mu'mini mai rauni. Amma yace wa fi kulli al-khair, amma dukkanin suna da al-khairi, daga karfa da rauna duk suna da al-khairi tunda akwai imani tattare da su. Annabi yace ihris ala ma yanfa'uk, kullun ka dinga kwadayin abin da zai amfane ka, duk abin da zaka yi ya zama kana fatar abin da zai amfane ka. Wasta'in billah, duk abin da ka sa a gaba zaka yi ka nemi taimakon Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, idan kai azama zaka aikata to ka dogara ga Allah, ka nemi taimakon Allah, ka ce Allah taimaka min, Allah agaza min, Allah tallafa min. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, sai ce wala ta'jaz, karka gaza, karka kasa, karka ce bazan iya ba, karka samu raunin zuciya, karka ce kaza ba zai yiwu ba. Duk abinda ka sa a gaba in dai kana tunanin kai istikhara, kai istishara, ka wato ka nemi zaɓin Allah, ka nemi shawarin mutanen kirki, shikenan ka nemi, ka dogara ga Allah, ka nemi agajin Allah, ka fara da sunan Allah. Sai ce wa in asabaka shay, idan kana cikin aikata wannan abin sai wani abu ya faru, ko yanda kai so ya faru ba hakan ya faru ba, abinda ka so ya faru bai faru ba, ko abinda baka so ya faru da kai, to fala ta qul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, karka ce da nayi kaza, da nayi kaza, da yanzu kaza ne, kaza ne, da nayi kaza fa, da nayi, da yanzu wannan abin bai faru ba, da yanzu abin nan bai kubuce min ba, da yanzu kaza din nan bai faru gare ni ba. Walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al, kace Allah ya kaddara abin da ya ga dama, kuma abin da Allah ya so shi yake faruwa. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, abin da Allah ya so shi yake faruwa, abin da Allah bai so ba zai taba faruwa ba. Sai ce fa inna law, domin cewa law, da nayi kaza, da na sani, taftahu amal shaytan, tana bude kofar aikin shirin shi ne na dama. Sai mutum yanzu tana dama saboda cewa yayi da nayi kaza, da ba dun kaza ba. Wanda mun karanta a kitabu tauhid, wani abu ya same ka ka ce da ba dun wane ba, da kaza bai same ni ba, ko da ba dun wane ba, da kaza ya same ni. Har ya kawo misali, kace inda ba din karnukan nan da na sa gadi ba da barayi sun shigo gidan da sun yi sata inda ba din tsuntsun nan da tayi kuka ba barayin nan suka gudu da sun zo sun yi sata ko ana tafiya a mota ko akan mashin kaga cewa an kusa ayi hatsari sai Allah ya kubutar da ku sai kace kai ai saura kadan mu fadi amma da yake direban nan kwadalle ne da ya kwantar da ita sanan ya juya ta nan yayi kaza kawai sai gashi nan ya miƙe sai zama kama manta da Allah baka ma shigo da Allah ba a ciki to wannan ma bangare ne na shirka amma duk abin da ya faru sai kace ta ai Allah ya Allah ne ya tsairatar da mu Allah ne ya tsallakar da mu Allah ne ya so kaza Allah ya so mu Allah ya yi mana kaza to sai ka zama mai godiya ma Allah subhanahu wataala sai ga duk wani abin da ya same ka na bakin ciki sai ga kana wato da ka tuna cewa haka Allah ya so kuma al'amarin Allah babu sharri a cikin sa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ta'iwa akwai abin da ka tsane shi baka so ya faru da kai amma shine alkhairi ta'iwa akwai abin da kana matukar son ka ga ya faru da kai amma sharri ne a gare ka kuma Allah ya fi ka sanin me alkhairi Allah ya fi ka sanin me sharri wannan shi yasa a cikin addu'ar istikhara da annabi ya koyar da mu inda kai istikhara kana ce Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi faqdirhu li kana ce ya Allah in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba kasuwancin da na sa a gaba ko neman aure da na sa a gaba ko kaza da na sa a gaba idan alkhairi ne a gare ni a rayuwata ta duniya da rayuwata ta lahira Allah ka kaddara min shi ka sa in yi nasara wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra shaddun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu ya Allah in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba sharri ne a gare ni a addini na da rayuwata sharri ne a gare ni a al'amari na da duniya da lahira Allah ka kawar min daga ka kawal da ni daga wannan al'amarin ka kawar da al'amarin daga gare ni wa qadilli alkhaira haythu kana Allah ka kaddara min alkhairi a ko ina yake thumma rduni bihi Allah ka yaldar min da shi ka yaldar da ni da shi ba damuwa tunda a farko zaka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam Allah kai ne mai kaddarawa ni ba na kaddara komai Allah kai ne ka sani ni ban sani ba saboda haka in alkhairi ne Allah tabbatar min in sharri ne Allah musanya mun da abin da yake shi alkhairi sai ga akoda yaushe ne zama dukkan al'amari ka kana istikhara kana neman zabin Allah sai ga Allah subhanahu wataala yana taimakonka sai ga Allah yana taimakonka da haka wani bakin cikin sa yana faruwa ne in ya tuna cewa akwai abin da ya so ya faru amma bai faru ba ko akwai abin da bai so faruwansa ba amma kuma ya faru wal hammu yakunu ala makruhin yatawaqqa'u fil mustaqbali yahtammu bihi al qalbu al hammu wancin al huznu bakin ciki kenan wannan shine al hammu shine damuwa yakunu ala makruhin yatawaqqa fi almustaqbal yahtamu bihi alqalb mutun yana shiga damuwa in yi tuna cewa akwai abin da zai iya faruwa a gaba sai ga zuciyarsa ta damu yana tunanin kai wani abu fa mummuna zai iya faruwa zai iya zama ya rubuta jarabawa amma sai zo yana tunanin zan fa iya fadi a jarabawa nan sai ga yana damuwa duk sanda ka ce sakamako ya fito hankalin sai yana tashi yana shiga cikin damuwa to kaga shi kuma abin da yake mustakbali ne bai kamata ma mutun ya sashi a cikin ransa ba balle ya dame shi abin da kake tunanin zai iya faruwa nan gaba me yasa saboda baka da tabbacin cewa rayuwarka ma za ta kai har zuwa kaga wannan bakin cikin ko da ka ce zuwa anjima da azhar fa kaza zai iya faruwa baka da tabbaci kana iya mutuwa kafin azhar din saboda haka wannan rayuwar da ka ganta rayuwa ce takaitacciya idan ka cika ta da bakin ciki da damuwa wallahi zaka zo ka tafi baka cinye na komai ba a rayuwarka in ka cika ta da damuwa kullun kai ne kana tunanin abinda ya riga ya wuce ba yanda za ka yi ka dawo da shi to ka manta da shi ya riga tafi ka manta da shi abinda zai faru nan gaba kuma ba naka bane kar ka kawo shi a lissafi abinda yake wajibi akan ka shine yanzu yanzu ka gyara yanzu ka gyara yanzu kai kokari ka gyara yanzu in ka gyara yanzu ka shikenan abin da ya faru a baya na bakin ciki da damuwa da ka shiga ba zama za ka yi kullun cikin kunci ba zama za ka yi kai tunanin yaya za ka yi ka warware kar irin wancan ya sake faruwa kar ya sake faruwa amma ba ka zauna ka yi ta tunani ba ka shiga cikin bakin ciki ka shiga cikin damuwa dukkan bi karami saboda damuwa saboda kaza ya faru saboda kaza ya faru bayan ya riga ya wuce ya riga ya wuce wal ghammu يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم ita kuma al-ghammu wancan munji al-huznu munji al-hammu wannan kuma shine al-ghammu shine duk damuwa ce shiga wato wani irin yanayi yakunu ala makruhin hasilin fil hali shi kuma yana faruwa ne akan abinda yake faruwa yanzu abinda baka so yanzu yanzu nan kana cikin sa sai ka shiga cikin damuwa yujibu li sahibihi al-gham wanda yake wajabtawa ma'abucin sa ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kuntataccen yanayi kunci kenan mutun ya shiga cikin kunci wancan yana bakin ciki wannan kuma yana cikin damuwa wannan kuma sai ga ya shiga cikin kunci bakin ciki akan abinda ya wuce damuwa akan abinda yake nan gaba kunci kuma akan abinda yake faruwa a yanzu shine bambancin الحزن والهم والغم هذا هو الفرق بينهما ويجتمعان في كونهما ضدا للفرح والسرور wannan shine bambancin dake tsakanin su shi alhuznu yana faruwa ne akan abin da ya riga ya wuce alhammu yana faruwa ne akan abin da ake fuskanta alghammu yana faruwa ne akan abin da yake faruwa a yanzu a halin yanzu amma kuma suna haduwa dukkan su za a iya kiran su in kaga dama dukkan su zaka kira su da damuwa zaka iya kiran su da alhuzn saboda me dukkan su suna kishiyantar farin ciki ne saboda in kana tuna abin da ya faru a baya na bakin ciki duk farin cikin da kake ciki a yanzu sai ka ya tafi in kana iya tuna abin da zai iya faruwa nan gaba wanda zai iya saka a bakin ciki sai ka duk farin cikin da kake ciki a yanzu ya tafi to ballantana kuma a halin yanzu kana cikin farin ciki sai wani abu sai ya gitta maka sai ga farin cikin gaba daya ya tafi ya kare ya wuce amma in ka gyara alakarka da Allah subhanahu wataala zaka baka da damuwa baka cikin bakin ciki saboda duk abin da kake ciki idan har ka zama mai tsoron Allah to duk wani irin halin kuncin da ka shiga Allah zai kawo maka sauki wa man yattaqillahu يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يجي ومن يتق الله duk wanda yaji tsoron Allah yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya masa mafita ay makhrajan min kulli dayqin Allah zai sanya masa mafita daga dukkan wata damuwa da ya shiga sannan wayarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba ومن يتوكل على الله duk wanda ya dogara ga Allah ya mika lamarin sa ma Allah to fa huwa hasbu Allah ya ishe shi inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu komai kaddara komai Allah ya kaddara shi duk abin da kaga ya faru ba wai ya wuce ilimin Allah bane ba wai ya fi karfin Allah bane ba wai Allah bai sanar da kai bane saboda ka san wani lokaci idan mutum ya shiga bakin ciki ya shiga damuwa ji zai yi kamar Allah ma gaba ɗaya hankalin sa yana kan shi ne daga gaba ɗaya duniya kamar kai ne kadai Allah ya jarabe ka daga in kana cikin bakin ciki idan kaga wani yana dariya yana yaki hakwara sai kaga wannan bakin makiyin ka ne ya kadin ganin wannan baya kaunar ka ne yaya kana cikin farin ciki shi ne ya kana cikin bakin ciki shi kuma yana cikin farin ciki yana mulna yana dariya har yana tafawa kana ganin cewa wani ya tsane ka ne amma kuma mai rayuwar watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas lokacin da kake cikin farin ciki wani kuma yana cikin bakin ciki ne saboda haka lokacin da ka shiga bakin ciki shi ma kuma wani lokacin yana farin ciki saboda haka bakin cikin ka ba zai hana wani mai farin ciki shi mai farin ciki ba, kamar yadda lokacin da yake cikin farin ciki bakin cikin wani bai hana kike ba. Mutum yana da mata, matarsa ta haihu, lokacin da matarsa ta haihu shi yana cikin farin ciki cewa matarsa ta sauka lafiya, a daidai lokacin su kuma wasu suna can suna bakin ciki, daidai lokacin kuma uban su ya rusu. Kage yanzu mutuwar baban waɗancan da bakin cikin da suka shiga ba zai hana shi wannan yayin farin ciki da matarsa ta sauka lafiya ba. Saboda haka shi ma lokacin da wani nashi ya rasu, wani kuma wasu kuma suna can suna mulna, ƴan wasu matarsu su ta sauka lafiya suna can suna mulna, wata ana mata mulna ta sauka lafiya, wasu yanzu sun kwana cikin farin ciki ta sauka lafiya ta haifi ƴan biyu, wasu kuma sun kwana cikin bakin ciki yanzu haka ana can ana tattara ana shirye-shirye yanda za a je a kai gawon baban su cikin kabari. Saboda haka wani yana farin ciki ne, wani kuma yana bakin ciki. Amma duk abinda mutum ya sani, duk abinda mutum ya shiga cikin damuwa ya tuna Allah, yasa ko ta'aziyya aka zo, ko ta'aziyya ce mutum ya je ma waɗanda iyalan mamaci, mai annabi ya koyar da mu a faɗa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu, ce inna lillahi ma akhadha, duk abinda Allah ya karba nashi ne dama, wa lahu ma a'ta, abinda ya bayar ma nashi ne, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, komai kuma a wajen Allah yana da lokaci sananne, yana da kayyadajjen lokaci, da haka faltasbiru wal tahtasibu, wai haƙuri ku nema lada a wajen Allah. Sai a haƙultar da mutum, a haƙultar da shi, to wannan juyin juyi ne. Zaka ga lokacin da wani mahaifinsa ya rasu, kai ke dannan shi, abokinka kai ke dannan shi, ka bashi haƙuri, yana kuka ka danne shi yayi haƙuri. Kai ma kuma lokacin da layin ya biyo ta kanka, sai ga wani ne kai ma yake baka haƙuri, sai ga wani ne kai ma yake dannan ka, yana ce kai haƙuri. To wannan tsari ne na rayuwa, babu wanda yake iya sau, babu wanda yake iya tsallake mafarin ciki da bakin ciki. Idan kai tsammanin zaka rayu a cikin duniyan nan babu wata damuwa, babu wani bakin ciki, to babu shakka ka ɓata lokacinka, ka ɓata lokacinka. Kamar yadda zamu ji a gaba, akwai babu ta buɗe da suna la huzna fil janna, a aljanna ne babu bakin ciki, aljanna ne babu bakin ciki. Amma a duniya, a duniya mutum baya iya tsallake ma bakin ciki, baya iya guje ma bakin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya zana masahabbansa wani cycle, a cikin wannan cycle din sai wani ɗan ƙarami a tsakiya, sai ce wannan ƙaton cycle din ita ce rayuwar ɗan adam, wannan da yake ciki kuma shine ɗan adam. Da haka daga cikin layin sai ya jawo wasu arrows suna fuskantar wannan ƙaramin da yake ciki, sai ce to wa'innan arrows ɗin da kuka ga na zana kibiyoyin nan su ne al'a'radu, su ne abubuwa masu bujirowa, su ne damuwoyi, su ne baƙin ciki. In akhdaka hadha nahashaka hadha wa in akhdaka hadha nahashaka hadha, idan ka tsallake ma wannan kifiyar bata cike ka ba, to wannan za ta cike ka. In ka tsallake ma wannan, to wannan za ta cike ka. In ka guje ma wannan, wannan za ta cike ka. Duk abinda kuma kaga ka guje masa, ba wai wayonka bane yasa guje masa, dama Allah ya kaddara ba zai same ka ba. Duk abinda kaga kuma ya cike ka ya same ka, ba wai kuskure ne ba, ba kuskure bane, Allah ya riga ya kaddara ne dama. Allah ne ya riga ya kaddara, ba kuskure a ciki. Amma a aljanna anan ne ba a bakin ciki. Shi yasa Allah ya faɗa ɗan aljanna in sun shiga aljanna, abinda za su faɗa a aljanna shine wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kore mana, ya tafiyar mana da bakin ciki, yanzu babu sauran bakin ciki. A aljanna ne Allah ya ce mu annabi Adam inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Babu yunwa a aljanna, babu tsareci a aljanna, babu kishirwa a aljanna, babu zafin rana a aljanna, babu bakin ciki. Amma dama Allah ya ce masa fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, yace kaga wannan shedan din inna hadha aduwwun laka wa lizawjika, maƙiyinka ne, maƙiyin matarka ne, maƙiyin zuriyarka ne. Zaka karka kuskure ka bari ya fitar da kai daga aljannan nan. In ka sauko duniya zaka sha wahala, in ka taho duniya zaka sha wahala. Saboda haka tun farko dama Allah ya faɗa masa, Allah ya faɗa ma annabi Adam idan ka taho duniya kai da zuriyarka wallahi za ku wahala, amma a aljanna ne babu wahala, aljanna ne babu bakin ciki. saboda haka a mutun ya gyara alaka tsakanin shi da Allah to duk abin da ya faru kai ma Allah kyakkyawan zato karka munana zato ma Allah duk abin da ya faru da kai ka kaddara cewa Allah yana sani ba kuskure bane ba kuma ganganci bane ba wani abu bane ba kuma Allah baya son ka bane Allah ya kan jaraba mutum jaraba wannan kodi ya zama kodi ta zama kankaren zunubai a gare shi akwai abin da ka aikata ka jima kana aikatawa to sai Allah ya jarbe ka rota jarabawa su dan ya kakkabe maka abin da ka aikata na zunubai don ka isa gaban Allah babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala huznin wala hammin wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu ba abun da zai samu musulmi na damuwa ko bakin ciki ko ciwo ko rashin lafiya ko wani abu na kunci sai Allah ya kankare masa wani abu na zunubansa a wata ruwaya yace ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khabiya annabi yace jarabawa damuwa bala'o'i ba za su gushe ba suna samun mu'mini ko mu'mina wata jarabawan ta zo maka akan yayanka wata zo maka akan karan kanka wata zo maka akan dukiyarka har sai mutun ya gamu da Allah babu wani zunubi ko kwala dai akan sa sai mutun ya gamu da Allah ba komai akan shi Allah ya yafe masa zunuban sa gaba daya saboda wadancan jarabawoyi da ya dinga bi ta kansu a rayuwar duniya da aka jarabawa wajibi ne bakin ciki wajibi ne sai dai kullun addu'a ita ce Allah ya jarabe mu da abun da zamu iya dauka kuma ya taimake mu akai Allah madaukakin sarki ya samu dace to zamu tsaya anan wajen idan Allah ya kai mu bayan sallah idan mun dawo sai mu tashi akan asbabul huzni Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada musakuran da muka yi kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayen mu Allah ya kawo mana mafita daga dukkan damuwoyin da suke damun mu masu damuwa marasa lafiya gida da asibiti wanda muka sani da wadanda ba mu sani ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wadanda suke da lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya mai albarka ya kuma ba mu ikon amfani da wannan lafiyar wajen yi ma addini sa hidima wajen yi masa biyayya Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muke fuskanta a kasar mu na siyasa da zabi Allah ya zaba mana shugabanni na gari Allah ya zaba mana shugabanni na gari duk wanda shugabancin sa a gare mu alkhairi ne ko ba ma son shi Allah ya daura shi akan mu wanda shugabancin sa shalli ne a gare mu duk yadda muka kai ga son shi Allah ya musanya mana da wanda ya fi shi alkhairi Allah ya musanya mana da wanda ya fi shi alkhairi Allah ya kawo mana dauke kawo mana agaji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته